Masu sauraronmu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hawwa Umar zan gabatar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Cuta ce da ake kamuwa da ita sanadiyar kwayoyin cuta da suke shiga cikin hanji, kuma cutar takan sa kasala da mutuwar jiki. A wasu lokutan akan rasa rai idan ba a dauki mataki da gaggawa ba.
Hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta ce akalla jihohi 22 a jihohin Najeriya ne aka samu bullar cutar kwalara a 'yan makonnin da suka gabata. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki ya ga ya dace ya ja hankalin jama'a game da cutar don ɗaukar matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Barkamu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraronmu ƙarin bayani akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa?
To, cutar kwalara kamar yadda aka ji sunan, tana samuwa ne daga wasu kwayoyin cuta da ake kira Vibrio cholerae, kuma akan dauke ta ne ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha ko hannu ya taba ya kuma kai baki. Saboda haka wannan kwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo a gudawa mai tsanani, mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo.
Na'am, to me ke kawo wannan cuta ta kwalara?
To, kamar yadda na faɗa miki, kwayoyin cututtuka ne wanda suke da alaka da tsafta ko rashin ta. Abinda nake nufi shine, misali aka samu kwalara din nan mai ita sai ya shiga bayan gida, sai ya fito sai ya taba wani abu, sai wani wanda bai sani ba yazo ya kama kuma ya dau abinci ya sa bakin shi, zai iya daukar kwayar kwalara. Ko kuma ya kasance yanayin inda ake samun ruwan sha ko rijiya ko gulbi, wani sai ya bayan gida kuma yana dauke da wannan kwayar kwalara, sai ta hadu da ruwa na sha, zai iya kawo cutar kwalara. Ko kuma abubuwa da ake ci kamar irin su salad, su carrot da sauransu, ganyayyaki, wani lokaci kayan lambu, za ki ga wuraren da ake yin lambun nan wala Allah kwatami ne, ruwan kwatami ake amfani da shi. To, idan aka dauke shi ba a wanke sosai ba, shi ma yana iya kawo ciwon nan na kwalara. Saboda haka kwayoyi ne da idan suka shiga akan tabaki ake daukar su, sai su kawo wannan cuta.
Na'am, to, cutar amai da gudawa tana da alama da ke nuna cewa mutum ya kamu da ita ko kuma wannan amai da gudawan shine alamar ta?
To, yawanci idan aka samu kwalara akan same ta ne yanayin annoba, saboda yadda take da saurin yaduwa cikin jama'a da kuma yadda take saurin kisa, sai kaga cikin awoyi mutum an ce ya mutu. To, lokacin da ake cutar kwalara nan zaka ga mafi yawanci tana zuwa cikin annoba ne, kuma kawai tana zuwa ne da gudawar ko da dan amai haka, kafin an kara sai a ga mutum ya shiga wani hali saboda yayi gudawar mai yawa. Bayan gida ne mai ruwa sosai, wasu sukan kwatanta shi kamar ruwa idan aka wanke shinkafa haka, kin ga ba kauri gare shi ba. Wannan kashin na kwalara yakan kai haka. Zaki ga a wurin asibitocin da ake kula da masu kwalara akan sa bokiti a garkashin kamar ya zama shaddar mara lafiyan yana kwanci, saboda yawan kashin da yake, kuma mutum ɗaya zai iya kashin da zai iya cika bokitin.
Cutar na ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana a jikin ɗan adam?
A gaskiya ɗan awoyi ne, zuwa kwanaki 2-3 haka da mutum ya ɗauka za ta bayyana.
Kamar suwa cutar ta fi barazanar kamawa, manya ne, yara ne, ko kuma kowa cutar takan iya kama shi?
Cuta ce da za ta iya kama kowa, kuma duk wanda ta kama din za ta iya mai illa a cikin dan kankanin lokaci.
Cutar kwalara na ɗaya daga cikin cututtukan da ake ɗauka sakamakon yin mu'amala da mai ɗauke da ita?
Tabbas, cuta ce da kamar yadda na faɗa miki, misali mutum ya shiga ban ɗaki ya fito kuma yana da ɗauke da kwayar kwalara nan, sai bai wanke hannunsa ba sai ya zo ku gaisa, misali mutum zai iya ɗauka ta wannan hanya, saboda haka ana ɗaukar ta sosai ta wajen mu'amala.
Kamar kwayoyin cutar, akwai wasu tsawon lokaci da take
take yi kafin ta mutu, watakila mai dauke da cutar ya fito bai wanke hannu ba, shin kamar tsawon wani lokaci take yi kafin ta mutu ya zama ko da an yi mu'amala da shi ba za a iya dauka ba?
Akwai matsaloli da dama. Na ɗaya dai shi din wanda yake da cutar kwalar, kamar yadda na faɗa miki, cikin awoyi zuwa 'yan kwanaki misali cutar ke iya bayyana a jikin shi. Kuma mafi yawancin mutane da suke mutuwa za ki ga cikin 'yan awoyi ne suke mutuwa. Saboda haka takamaiman a ce ga awar da zai yi kafin ya zama bashi da matsala, wannan wani abu ne mai wahala shani. Ba a san yaushe ya dauke ta ba, yanzu ne ko dazu. Amma dai idan aka ce ana annoba, kai kafin ma ba wai lalle annoba ba, ya kamata ya zama ɗabi'a ce ta wanke hannu din nan. Ana ta magana kan wanke hannu da tsaftace ruwa da hana ƙuda mu'amala da abinci da ruwan sha da sauransu. Saboda ko ƙuda yana iya misali ya je ya dauko ta daga bayan gidan wanda yake da cutar nan, ya zo ya sa ko a ruwan sha ko a abinci, kuma ya zama matsala. Shi kuma wannan zai iya kama ma ya wuce baka ma sani ba, ya kama handle din misali ban daki ya wuce, kai kuma ka zo ka kama baka sani ba ka wuce. Saboda ka abu ne mai matsala gaskiya, kamata da ya kasance mutane na kula da tsafta musamman in an yi amfani da bayan gida.
Cutar tana da rigakafi, misali idan annoba ce ta barke, akwai wani rigakafi da za a yi domin waɗanda ba su kamu ba ya kasance sun yi rigakafin kamuwa da cutar?
To rigakafi na farko shine kyautata tsafta. Sannan idan aka samu labarin ɓullar kwalara a wani al'umma ko a wani gari, to ya kamata jami'an lafiya da sauransu a ɗauki matakan tsaro. A wani wuri akan iya hana rage zirga-zirgar jama'a saboda kada wani ya ɗauka ya kai ta wani al'umma kuma da ba a samu ba. Akan yi allurai na rigakafi na kwalara ɗin. Yawanci akan yi su kamar bayan duk shekara 3 zuwa shekara 5 haka, saboda yawan annoba da ake samu. To amma abu mafi a'ala shine kasance a al'umma din an kauda matsaloli irin su bayan gida a waje da ake yi, da bayan gida wurin da ake samar da ruwan sha kamar bakin kogi da sauransu. Sannan a kula da tsaftar abinci, sannan wanke hannu musamman idan an yi amfani da shi wannan bayan gida. Saboda shi yanayin rigakafi a lokacin da aka bayar din kafin ya fara aiki, in mutum ya dauki cutar kafin allurar rigakafin ma ta mai amfani, yana iya samun cutar.
Kenan allurar rigakafin a wani lokaci kenan take dauka kafin ta fara aiki a jikin dan adam?
Tabbas akwai lokaci da take dauka kafin ta fara amfani. Saboda haka babban rigakafi shine na tsaftar nan.
To likita, me ya kamata a yi wa wanda ya kamu da cutar kafin ma a je asibiti? Misali a gida in mutum ya kamu da cutar kafin a samu a garzaya da shi asibiti, menene abu na farko da ya kamata a yi masa?
To abu na farko shine ruwan gishirin nan da ake bayarwa. Ai ta kokarin bashi yana sha, sannan ai gaggawa kai shi asibiti. Saboda abin da ke faruwa shine yawan bayan gidan da yake din yafi karfin yawan ruwan da zai iya sha din. Sannan kuma koda ya sha din, abin da jiki zai iya tsotsa daga abin da ya sha din bai kai abin da yake zubarwa ba. Saboda ka da buƙatar cikin gaggawa a kai shi asibiti. Saboda kamar na yadda na faɗa miki, wani yana iya yin kashin da zai iya cika bokiti guda, wanda kinga kuma zai wahala mutum ya iya shan ruwan bokiti guda misali.
Likita, akwai wani wayar da kai da malaman lafiya ke yi wa al'umma domin kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara?
An dade ana yin wannan wayar da kai. Dan na san tun muna ƙananan yara akwai malaman duba gari, suna shiga lungu-lungu, suna duba kuma masu sai da abubuwan ci, suna matsanta cewar sai sun rufe din, kamar misali masu sai da irin kibi din nan zaki ga ana matsa musu sai sun sa leda saboda kuda kada ya zo ya hau. Ana yi jawo hankalin mutane duk lokacin da dama ta samu a asibiti, misali kafin a fara ganin likita wani lokacin akan yi maganganu akan abin da ya shafi lafiya. Saboda haka akan jawo hankalin mutane akan tsafta, wanda shine abin da ake mafi a'ala wurin kare yaduwar cutar kwalara.
Daga ƙarshe, wata shawara zaka bawa masu sauraron mu domin kare kansu da kuma iyalinsu daga kamuwa da ita wannan cuta ta kwalara?
To abu na farko shine maganar tsaftace hannaye da kare abinci da abin sha. A tabbatar cewa bayan gida baya haduwa da shi ko ta sanadin idan rijiya ce a dan rinka daga bakinta a mata marfi. Idan masai irin na gida ne wanda ake yin rami pit latrine ya zama yana da marfi masu sai da abinci ya kasance ana rufe abincin nan a gidaje haka in an ci abinci a wanke kayan da aka ci abincin da su kare kuda ya zo yayi mu'amala da shi mutanen gari su tabbatar ba a barin mutane suna yin bayan gida da zai je ya bata yanayin da ake samun ruwan sha sannan duk lokacin da aka ga amai da guda da ake zargin ko ake tunanin cewar zai iya zama cholera to da bukatar a yi gaggawa sanar da jami'ai na gwamnati da kuma na lafiya a wurin nan saboda a dauki matakin da ya kamata na hada yaduwar ta cikin al'umma
to masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashin Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin mu na kiwon lafiya na wannan mako madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato Dr.
Lawal Musa Tahir
sai ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya